su ne nasarun Najran, wato kiristocin Najran, wani lardi ne can a Yaman da aka yi kiristoci da yawa a cikinsa. Wake lahuma min bani Isra'il, to kuma abin mamaki dukansu dai daga bani Isra'ila suke, to kaga daga nan ma an samu baraka kenan, tunda bani Isra'ila ne, amma kuma kowanne suna wato la'akari ne da ɓangarensu kawai, ba su haɗu a kan shiriya ba, to kaga abin mamaki ne. Famanin harafa an dini Musa wata waratin yusamma Yahudiya, wanda ya karkace ya bar addinin annabi Musa, ya karkace a barin Taura, to sai a kira shi ba Yahudi. Wallazi harafa al-injila wa ghala fi Isa yusamma Nasraniya, wanda kuma ya karkatar da injila bai karanta ta daidai ba, ko kuma bai fassara daidai ba, kuma ya zurfafa a game da annabi Isa cewa ɗan Allah ne ko na ukun Allah, to sai a kira shi da Banasari. To ko ƴannansu sun ce in kana son shiriya to ka bi tafarkinsu addininsu, bayan dukkansu sun ɓata, bayan dukkansu sun bar asali, ƙul ka ce musu bal millata Ibrahim hanifa, bari dai mu kam muna bin addinin Ibrahim ne alaihi salam, addini mai ƙaƙƙe a kan tafarki madaidaici, ma'anar hanifan wanda ya miƙe dodar babu kaucewa, babu kurɗawa, babu kaucewa, yana tafiya kan tafarki madaidaici. To mu abinda za mu bi kenan addinin annabi Ibrahim mai ƙaƙƙe, ai ma'ilan anil adyani kulliha ila addinil qayyim, wanda ya rabu da addinai duka ya doshi addini tsayayye addinin musulunci, kamar da Allah ta'ala ya faɗa a ƙarshen An'am, قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. كتي الله ألا يا شرييني الله تعالى يفرع من ذنب كتي وكتي لليني ألا يا شرير دني إزوا تفركي مديدتي الديني ميكتي سيئي أكن غسكيا aka bayyana shi, wato addinin Ibrahim wanda ya tsayu a bisa gaskiya da shari'a, kuma Ibrahim bai kasance cikin masu shirka ba, wato musulunci dai kenan. Kuma kana min al-mushrikeen, shi bai kasance daga cikin masu shirka ba, da yace millata Ibrahim hanifan fihi isharatun ila anna al-yahudiyya wa an-nasraniyya laysa tadinan qayyim, da yace a'a kuna cewa sai mutun ya bi yahudanci ya zama shirye, sai mutun ya bi nasaranci ya zama shirye, a to mu addinin da muke bi kuma za mu ci gaba da bi shine addinin musulunci, addinin annabi Ibrahim alayhi salam, wanda ya tsayu a bisa tafarki madaidaici. Kaga wannan ya nuna cewa su addinin da suke dawa din na yahudanci da nasaranci ba addini ne tsayayye ba, kuma hakan yake tunda sun goce a barin karantar Taura da Injila, a barin karantar annabi Musa da annabi wanda suka biyo shi da baya, da kuma annabi Isa alayhi salam, sun bar wannan duka, saboda haka ba wani ɗaya a cikinsu da yake akan gaskiya. Saboda haka mu akan addininsa na musulunci muke, kuma shi bai zama cikin masu shirka ba. Addinin huwa millatu tukhalifu millatal mushrikeen, addinin da yazo da shi, shari'ar da yazo da ita ta sabawa irin addinin mushrikai. Wa in kanu yad'una annahum ala dinihi wa millatihi, ko da dai ko da yake dai sun kasance suna yi wa kansu da'awar wai suna akan addininsa da shari'arsa ne. Amma da'awar ba ita ce abin da za a yi la'akari da shi ba, haƙiƙa ita ce. Ko mutum ya ce yana kan gaskiya, in ba gaskiyar yake yi ba, ai, wannan magana ta sabata da tasiri a wajen Allah, har a wajen bayin Allah ma da suka san abin da suke yi. Wannan dai na tabbatar da cewa Yahudu da Nasara sun riga sun ɓata tuni, ko da yake suna da'awar shari'a. Sun riga sun bar addinin gaskiya na Musulunci, addinin da Annabi Ibrahim ya gadar, waɗannan annabawa manya a bayansa, Annabi Musa da Isa, suka zo suka yanin tabbatar, to su sun rabu da shi tunda suka ƙibin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Shine abin da ake tananatawa. Summa tafassiyahu ila almuslimin, sannan jerin gwanin bayanin sai waiwa zuwa ga musulmai, wa ila qa'idihim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haka ma zuwa ga jagoran su, jagoran muke nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala lahum alqur'ani, ya ci gaba da cewa ainihin musulmi. Na'am, qulu
آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَى والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما
sarki ya ce ƙulu amanna, ya kuma su imani ku ce amanna billahi, mun imani da Allah, wa ma unzila ilaina, kuma ba da gaskiya da abin da aka saukar da shi zuwa gare mu, alƙur'ani kenan, mun imani da alƙur'ani mai girma, littafin da Yahudu da Nasara suka ƙi imani da shi. Kuma unzila ila Ibrahim, kuma ku ce mun yi imani da abin da aka saukarwa Ibrahim, wato su ne asuful ashir. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim allazi waffa, ko kuma inda Allah ta'ala ya ce inna hadha lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Wannan ayoyi sun tabbatar da cewa lallai akwai littafi wato mai suna as-suhuf da aka saukarwa Ibrahimu alaihi salam, ko da bayaninsa dalla-dalla bai zo ba. Wa Isma'ila, ko mun yi imani da abin da aka saukarwa Isma'il da Ishaq da Yaqub wal asbat, da jikokin Yaqub wato ‘ya’yansa da jikokinsa. Al-asbad auladuhu, ‘ya’yayen Annabi Yaqub ɗin ake nufi, da kuma ‘ya’yaye da jikoki. Auladi ai damirul hayy aidun ila Yaqub alayhi salam, da aka ce auladi, asbad su ne jikoki. Wato wa ma utiya Musa, sannan mun imani da abin da aka saukar wa Musa alaihi salam min at-taurati wato at-taura kenan wa Isa mun imani da abin da aka saukar wa Isa alaihi salam min al-injil wato injila kenan wa lam yaqul wa ma utiya Isa anan bai ce wa ma utiya Isa kamar yadda ya fada a baya ba sai ce wa ma utiya Musa wa ma utiya Isa ba a ce wa ma utiya Isa ba sai aka ce wa ma utiya Musa wa Isa isharatan ila ittihadil munazzali alayhi ma al munazzali ala Musa dan hakan yayi nuni zuwa ga dayantuwar abinda aka saukarwa annabi Musa da abinda aka saukarwa annabi Isa alayhi salam injila wato fa innal injila muqarrarun litawrat littafin injila ya tabbatar da abinda at-taura ta zo da shi ne jaddada karantar at-taura ne na sha faɗa anan cewa zabura da injila da waɗansu a saƙonnin manzanni da yawa da suka zo bayan annabi Musa jaddada karantar at-taura suka yi sai dan abinda ba a rasa ba da suka zo da shi na ƙari ko kuma wani gyara da ya kamata a yi saboda ɓarnar da mutanen suka yi amma dai karantarwar duka ɗaya ce wa lam yukhalifa illa fi qadarin yasir kuma injila littafin injila bai saba wa at-taura ba sai a cikin wani abu ɗan kaɗan wa fi tashilin kuma shi ma ɗin sauƙaƙawa ne sauƙaƙa musu ne wani abun kamar da Allah ya ce wali uhilla lakum ba'da allazi hurrima alaikum annabi Isa alaihi salam ya faɗa banu Isra'ila da ya zo yana kiran su ya ce daga cikin abin da ya kawo ni ko kuma Allah ya aiko ni da shi Allah ya aiko ni ne don in halatta muku sashen abin da aka haramta a kanku kaga inda mutane ne masu godiya ga Allah su da ba za su kafircewa injila ba da annabi Isa alaihi salam ba domin ya tabbatar da abin da littafinsu ya zo da shi kuma ya ma zo musu da sauƙi amma mutane ne masu ainihin butulci masu ta'annuci da yawa kuma kamar haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya zo shi ma bai zo da wani tsanani ba ya zo ne da shari'a al-hanifiyatu samha addini mai ƙaƙƙe tsayayye kuma wanda yake cike da rangwame inda a ce sun imani da shi ma to sauƙi za su samu dangane da abubuwan da ke cikin shari'a su to amma ba su yi haka ba haka yace wa ma utiyan nabiyuna min rabbihim kuma ku yi imani da dukkan abin da aka saukarwa annabawa daga wurin ubangijinsu minal kutubi wal ayat daga saƙonnin littattafai da kuma mu'jizozi duk abin da aka ce wato duk wani annabi da aka ce wannan annabi ne ko littafi ne sauƙaƙƙe daga Allah ta ku yi imani da shi la nufarriqu baina ahadin minhum ku ce mun yi imani da su annabawan duka da littattafan duka da saƙonnin da suka zo da su duka daga Allah la nufarriqu baina ahadin minhum ba ma rarrabewa tsakanin wani ɗaya cikinsu ba ma bambantawa mu rarrabe tsakaninsu fa nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din abinda zai sa mu ce mun imani mu kasance mun imani da wasu mun bar wa'ansu mun kafirce ma wa'ansu yahudu la'anahumullah sun kafircewa annabi Isa alaihi salam da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasara su kuma sun kafircewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗansu su a wani lokaci saboda adawa da ke tsakaninsu da yahudu sun inkarin annabi Musa amma dai jumhurin sun yarda da shi amma sun kafircewa fiyayyen halitta fiyayyen manzanni annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abinda ya sa kafircinsu ya tabbata kuma ya gawurta al-yahudi wan nasara wato ba za mu rarrabe ba mu yarda da wasu mu kiyarda da wasu kamar abinda yahudawa suka yi shine bayan nan yanzu wa nahnu lahu muslimun kuma mu ga Allah masu miƙa wuya ne to wannan shine abinda Allah ta'ala ya umarce mu da shi kuma akan sa muke kuma roƙonmu ga Allah madaukakin sarki shine ya dawamar da mu akan haka. Dukkan wani manzo na Allah mun imani da shi, dukkan wani litafi na Allah mun imani da shi, dukkan wani sako da yazo daga Allah to mun imani da shi a bisa yadda yazo daga wajen Allah. Amma canje-canjen da wani suka yi kuma su suka sani, yawwa Allah dai ya san gaskiyar da ya saukato mu ita wannan din, ko mun santa ko mun santa ba, mun imani da ita a dunkule, tunda ba a dora mana aiki da waɗancan shari'o'in ainihin dalla-dalla dake-dake ba. A fagen aiki littafinmu ya ishe mu, Qur'ani ya ishe mu, duk abin da muke buƙata na addini yana ciki da bayanan da Manzo sallallahu alaihi wasallama ya yi, wanda Allah ya sanar da shi yana nan ya ishe mu. Amma dai imani a dunkule, domin imani da dukkan abin da manzanni suka zo da shi, kuma abin da aka nema kenan. Kuma wannan shi ne addinin musulunci. Kaga daga wannan duk mai adalci ya san addinin musulunci shi ne addini na adalci, ko ba haka ba? Su sun yi zalunci, sun yi warake, sun yi wariya, sun ware wasu manzanni ba su yarda da su ba, wasu tafai. Amma musulmai suka ta sun imani da dukkaninsu. In kun ce ba ku imani da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba, wanda shi ne manzanmu, mu dan wannan ba za mu iya imani da Annabin da kuke danganta kanku da shi ba. Dan mun san cewa, mun fi ku sanin cewa lallai ko din ma ba ku da dangantaka, ko din ba ku dangantaka da shi, mu muka fi dangantaka da ainihin wannan Annabi da kuke da'awa. Yanzu misali, mu musulmai ai mu muke da kyakkyawar dangantaka da Annabi Ibrahim alaihi salam, da Annabi Musa, da Annabi Isa, da dukkan annabawa, tunda mun imani da su. Littafinmu ya ba mu labarinsu. Idan haka, kowa a wurinmu mai alfarma ne, manzo ne na Allah a lokacinsa. Kuma yanzu ko da yake ba lokacinsu ba ne ba, amma dai mun imani da su kamar da Allah ya umarce mu. Amma su kuma ba su yi wannan ba. Manzon zamani na wannan lokaci, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suka yi binsa, to sai ya zama ba su yi imani sahihi ba kenan, hatta da ainihin manzannin zamanin nasu da suke da'awa ma. Domin su ɗin ma sun yi wasiti cewa a yi riko da wannan manzo in ya bayyana. Littafan nasu da sun yi wasiti, kaga tun da sun ƙi, ya zama sun yanke al'amarin imani da Allah ya umarni da a sadar da shi kenan. To shi ya sa ba su zamanto musulmai ba. Sai Allah ta'ala ya ce, fa in amanu bi misli ma amantu bi. To in su Yahudawan da Nasarun, wato Kiristocin, sun yarda, sun yi imani, sun gaskata kwatankwacin abin da kuka gaskata, ai misla imanikum, wato sun imani irin naku, imani da dukkanin manzanni, kaga za su haɗa da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama, sannan waɗanda ba su yarda da Annabi Musa ba za su yarda da shi dole, waɗanda ba su yarda da Annabi Isa ba za su haɗa su yarda da shi. To in sun yi wannan, to faqadi hitadau, to sun zama shiryayyu, ittaba'u tariqal huda, sun bi hanyar shari'a kenan. To kaga wannan mata ne aka yi musu, wa qalu kunu hudan aw nasara ta ta, ku zamanto Yahudawa ko Kiristoci za ku zama shiryayyu. Aka ce ba haka bane, ba haka bane, faɗa ku ce kawai in har imanin kuke so imani na gaske wanda zai tasiri duniya da lahira, to sai dai ku yi imani irin na musulman. Musulman da aka ce musu ku ce mun yi imani da Allah da littafin da aka saukar mana, da abin da aka saukar wa dukkan manzanni da aka yi bayaninsu, da ma waɗanda ba a yi bayaninsu ba aka yi ishara zuwa gare su a dunkule, to ku yi imani da su da abin da aka saukar musu duka yadda musulmai suka yi. To sai ku zama a kan shari'a. In ba ku yi wannan ba, in ba su yi wannan ba, to a kan ɓata suke. Wa in tawallau, idan sun juya baya ba su yi imani da shi ba, wato ba su yi imani irin na musulmai ba, ba su yi imani da dukkanin manzanni da dukkan littafai ba, wa inna ma hum fi shiqaq, to suna cikin saɓani ne kawai, suna cikin adawa ne kawai, suna cikin ɓata ne kawai, ba sa akan komai na shari'a kenan, ba sa akan komai na addini. Fasa yakfikahumullah, kuma da sannu Allah zai yi maka maganin su, zai isan maka su. Ai fasa yakfika Allah ya Muhammadu shiqaqahu, Allah madaukakin sarki ya kai manzo Allah zai yi maka maganin wannan sabani da bijirewa tasu. Kuma Allah ya tabbatar da wannan alƙawari, ko sami'ul alim, kuma shine mai jin mai ji duk zantukan da suke faɗa da soke-soke da cika baki duk Allah yana jin su al-alimu kuma shine masani bi ahwalin game da yanayin su hasada da suke ciki da kyashi da abubuwa na girman kai da son zuciya duk wani abu da suke bakoyewa duk wasu manufofi na makirci da kai ne Allah yana sane saboda haka Allah zai maka maganin su to haka waqad kafahu iyyahu kuma Allah ya yi masa maganin su bi qatli quraiza an kashe zaratan mayaka na banu quraiza mutum 700 aka girbe lokaci guda aka bautar da yara da mata wa nafiyin nadir banu nadir su ma aka kore su aka tashe su suka tashi daga garin da suke suka yi arewa wa darbil jizyati alaihim sannan aka dora musu jizya da aka yi galaba a kansu bayan yakin Khaibar shi ma garin Yahudawa ne cikin garin Madina ma akwai banu Qurayza duk an kakkabe su kaidin su da makircin su da tsarkake kansu da suke ta yi suna nuna cewa su ne madaukaka su ne akan addinin gaskiya su ne akan addinin farko addinin asali addinin Annabi Muhammad duk wannan maganganun su suka bi iska abin da ke ishara zuwa ga cewa shi addini hakika ake bukata shi ita ake nema kada mutum ya damu kansa da cika baki ni kaza ne ni kaza ne mutum ya damu da haƙƙaƙe wannan hakika yawa inna li kulli shay'in hakika yawa kowane abu yana da anin tabbacin sa imani in mutum ya da awarsa to akwai abin da ke tabbatar da cewa imani ne sahihi in ya zanto cikin zuciya da furuci da aiki da manufa sai zama mai amfani kuma ya dace da abin da Allah yake yayi umarni da shi in bai zama haka ba ba zai zama haka ba to haka nan da'awar tsoron Allah ko da'awar nagarta furuci na baka kadai ba zai wadatar ba sai an haƙƙaƙe ma'anar a aikace wannan shine saboda haka abin da suke faɗa Allah ta'ala ya san cewa ba gaske bane musulmai su ne akan gaskiya shi yasa Allah ta'ala ya baiwa musulmai ƙarfi a kansu abinda su Yahudu da Nasara ba su taɓa tunanin faruwar haka ɗin ba sai mu ga talla rinin Allah wato shi wannan ku ce mu aqidar tamu imanin namu ku musulmai ana cewa musulmai abinda za su yi wato su faɗa shine to mu rinin Allah ne ai sabagan Allah sai mu ga tan masdarun muaqidun li aman wato mun yi imani kuma imanin ya zamanto mana wani rini na musamman rinin Allah wa nasbuhu bi fi'lin muqaddari ai masa nasbu ne aka ce sai mugata saboda wani fi'li wato wanda ake kaddara shi mahzufi ai sabagan Allah sai mugata Allah ya rine mu rini mana shi addinin musulunci wani abu ne wanda yake bayyana alamominsa ainihin da kamanninsa kasama ɗinsa kamanni suna bayyana a zahiri ga wanda ya rungume shi wal muradu bihi biha dinu llahi allazi fatara an-nasa alayhi abinda ake nufi da wannan shine addinin Allah wanda dama can Allah ya ɗabi'anto mutane ko in ce Allah ya daidaito ɗabi'un mutane akan karɓarsa Allah bai sa wai dole ne ɗan adam ba zai rayu ba sai da shi amma ya yi tanadin da ainihin addinin zai zama karɓaɓɓe idan har an fuskance shi idan an yi tarbiyya a kansa to ita halitta da Allah ya mutum tanadin da Allah ya mutum nafsiyarsa ba za ta bijirewa karantarwar musulunci ba kuma hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu mauludin yuladu kuma min mauludin illa yuladu ala alfitra wa abawahu yahwidani aw yunassiranihi aw yumajjisani babu wani ɗa da za a haife shi face yana da halitta daidai da karɓar addinin musulunci sai dai iyayensa ne za su masa reno ko horon yahudanci ko nasaranci ko majusanci kamatan tajil bahimatu bahimatan jama'a hatta yasuna fiha min jada'a kuma yadda za ka ga in ana haihuwar dabbobi kowace dabba za ka ga ana haifarta da wato cikakkiyar halitta ga bai cikakku ba za ga an haifo ta da datsatsen hanci ba ko kunne ko wani abu sai dai a duniya ne aka datse mata hanci ko kunne ko wata gaba misali to kamar haka wanda duk za a haife shi ne da tanadi da shirin yiwuwar ya karbi addinin musulunci, idan waɗanda suka haife shi suka ɗora shi a kai ɗabi'arsa za ta karɓa, amma idan ya zama sun ɗora shi kan wani abu to su karkatar da shi a bi hanyar da suka bi da shi. Li zuhuri asarihi ala sahibi kasbi fi sawt, kuma shi addinin musulunci an ce rini ne saboda alamarsa tana bayyana a kan wanda ke rungume da shi, riƙe da shi addinin musulunci kamar rini da ke tufa. Wa huma shakalatu li amalin nasara, an faɗi wannan ne don a tinkari aikin da nasara suke yi. Shi addinin musulunci ba rini, ba wanka ake wa mutum ba da wani irin ruwa misali sace shi kenan an masa rinin addinin musulunci ba. Aƙida za a shayar da shi, a fahimtar da shi, sannan a koya masa ibada, a masa tarbiyya ta halaye, a masa ainihin a ilmantar da shi, to wannan sai su yi tasiri a kansa. Sallarsa ta hane shi alfasha da munkari, tarbiyyarsa ta kimtsa shi sosai dangane da manganunsa da ayyukansa, to sai ya zama da ka gan shi yana da abin da ake kira at-tamayyuzu fi hayatil muslim aw al-mu'min, fita daban, sai fita daban rayuwarsa a matsayinsa na musulmi ko mu'min, to sai ya zama in ka gan shi kamar ka ga wani abu ne wanda aka masa wata kala ko wani rini na daban a cikin waɗanda suke da waɗansu kaloli na daban. In musulmi yana cikin kafirai, to duk wanda ya hattara ya lura da tasarrufinsa zai ga alamar musuluncin ta bayyana a tare da shi, kamar yadda idan an ce wannan launi ne ja, wannan baki, wannan fari, wannan kore, wannan zai bambance tsakanin wannan da wancan. To haka, to wannan shi ne ma'ana. Fita wato mushakalatu li amalin nasara fita da hira a wuladihim bilafzi stable. Su nasara suna da wani abu wanda suke cewa tsarkake ‘ya’yansu da lafazin rini. Wa kanu yagmisuna auladahum fi ma'in asfara yusammunahu al-ma'mudiyya wa yaquluna innahu sibgun, wato suna tsoma ‘ya’yansu a wani ruwa fatsi, ruwan kwai, suna kiransa ma'mudiyya, suna cewa rini ne. Fa idza fa'ala wahidun minhum biwaladihi zalika qala al'ana sara nasraniyan haqqan, wato idan mutum ya yi wa ɗansa irin wannan to sai ce daga yau kan ya zama ba nasari, an masa wanka, an masa rini wato na kiristanci, wato baptisma. Yawa, saboda haka to musulunci shi ba haka yake ba, ba haka yake ba, ba wanka ake wa mutum ba, ba baptisma ake wa mutum ba. A tarbiyya tun yana ƙarami Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa maru auladakum bis-salati hum abna'u 70, umarci ‘ya’yanku da sallah tun suna shekara 7, wani ribuhum alaiha hum abna'u 20, in sun kai shekaru 10 kuma su duka. Yaron da aka masa tarbiya a kan la ilaha illallah, a kan sallah sau 5 tare da nafil fili tun yana shekara 7 zuwa 10, ya girma har ya zama baligi zuwa shekaru 15, rayuwarsa ta miƙe a kan haka, yana karatun alƙur'ani, yana tare da sunna, halayensa aka daidaita su irin na musulunci. A inda duka gan shi ko gida ko kasuwa ko ma'aikata ko ina gan shi daban yake, to wannan shi ne rini na addinin musulunci. Amma wancan rini nasu ai wasa ne, wasa ne. Wa man ahsanu minallahi sibghatan, wane ne ya fi Allah kyawun rini? Ai babu shi. Rinin Allah wanda addinin musulunci kenan, tasirinsa, tarbiyyarsa, rininsa, abinda ke bayyana a kan mai shi, wannan shi ne abu mafi kyawu kuma mafi kankama, mafi tasiri. Babu wanda ke da wani rini ainihin mafi kyau kamar na Allah. Wa nahnu lahu abidun, kuma masu bauta ne gare shi, mu masu imani ne masu bauta a gare shi. Da wannan aya Allah maɗaukin sarki yake tabbatarwa ahlul kitabi da sauran mutane cewa addinin musulunci dai shi ne addinin gaskiya, kuma duk da wanda suke yi ta cewa suna kan shari'a a yahudanci ko nasaranci, wannan da'awa ce kawai, amma in dai addini ne na gaskiya to sai imani da dukkanin manzanni da dukkanin littattafai, ma'ana shari'ar Allah gabaki ɗaya, su yi imani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda duk ya hade wa'annan yadda musulmai suka yi amma ba su yi haka ba to suna nan akan bata kuma ba da wata alaka da shi addinin Annabi Ibrahim alaihi salam da suke ta da'awar sa da tafan nasu ma a Taurat da Injila suke da'awa ba su akan karantar wasu domin karantar wasu musulunci ne su kuma sun bar addinin musulunci na'am mafimani
قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم عن الله ومن أظلم ممن كتب شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون
قل كفدا مسو كفدا مسو الله تعالى yana fada wa annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa ka fada wa ahlul kitab musamman yahudu kamar duk bayanan da ake yi galibi raddi ne martani ne akan jayayya da husuma da suke yi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wato bayan san ki musulunta bayan sun boye gaskiya ka san mara gaskiya da kuma yake son kakkare kansa kuma ya nuna wai shi mai gaskiya ne zai yi ta kame-kame ya kamo wannan a kade hannayensa ya kamo wancan haka suke ta yi duk abinda suka kama suka yi riko da shi suna ganin zai iya zama hujja da za ta kare matsayinsu inda suka ja suka tsaya sai a yi jawabi sai a nuna wannan ba haka yake ba in an gamsu da wannan sai a wuce gaba to haka kul kace musu atuhajjunana yanzu za ku yi jayayya da mu atuqasimunana za ku yi jayayya da mu ne fillah a game da al'amarin Allah an istafa nabiyyan min al-arab saboda kawai Allah ya zabi annabi cikin larabawa ai mu ambata sau da yawa cewa wato hasada ce da girman kai wato tare da son abin duniya su suka hadu suka sa yahudawa ba su ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba amma sun san cewa shi manzo Allah ne to yanzu za ku yi jayayya da mu a sha'anin Allah lamari ne na fa na Allah zabar annabi wa zai zaba ya aiko ai kayan sa ne mashi'ar sa ce shike da wannan haƙi yanzu fa ai jayayya da mu dan Allah ya zabi balarabe ya aiko shi bai zaba daga cikin ku ba wannan meye ma'anarsa in ba shi shi ne da ta'annuci cikin al'amarin Allah ba wa huwa rabbuna wa rabbukum kuma wa shine ubangijinmu kuma ubangijinku yaushe kuka mai da shi ubangijin ku ko kadai in kun faɗi ya kamata ai ba zai zama gaskiya ba shi ya halice ku shi ya halice mu shi yake rainan ku yake rayar da ku kamar yadda shi ya raine mu yake rayar da mu saboda haka mu da ku duka bayin sa ne to saboda me za ku yi jayayya da mu dan Allah ya zako ɗaya a cikin mu alhali ya zaɓi da yawa da yawa sosai a cikin ku fatin da duk abin na Allah ne falahu an yastafi min ibadihi man yasha yana da dama ya zabi min ne ba man ba ko kuwa duka yace falahu an yastafi min ibadihi man yasha haka ne yana da damar ya zabi duk wanda yake so daga cikin bayinsa in ya inda ya so ya zaba daga kabila ɗaya daga jinsi ɗaya sai yayi amma in ya so ya zabo daga jinsuna daga mutane daban-daban kabilu daban-daban sai yayi walana amaluna walakum amalukum kuma ayyukanmu namu ne nujaza biha, mu za a sakawa da abin da muka yi. Wa lakum a'malukum, kuma ayyukan kuma ayyukan ku ne. Tujazawna biha, za a saka muku da su. Ba za ku yi aiki a ba mu shi ba, ba za mu yi aiki ba kuma a ba ku shi. To saboda haka wannan duka lamari ne na Allah. Fala yabudu an yakuna fi amalina ma nastahiqu bihi al-ikram. Babu mamaki ba abu ne da ke da nisa ba ya zama cikin ayyukanmu akwai abin da ya cancanta a karrama mu da shi a zaɓi annabi daga cikinmu. Ko kuma akwai daga ayyukanku abin da ya sa Allah ta'ala zai canza wannan baiwa ya mai da ita wani ɓangare. Kuma ai a bayyane yake cewa Yahudawa bani Isra'ila sun yi butulci da yawa. Kuma dama sunnar Allah ita ce in Allah ya yi wa mutum ni'ima kowace iri bai godiya a kanta ya tsaya ya yi abin da ya kamata da ita ba, to akwai yiwuwar Allah ya ɗauke wannan ni'ima ya mai da ita wani waje inda ya fi dacewa. Wannan shi ne Allah ta'ala yana cewa wa ista'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi la shadid. Allah ubangiku ya sanar cewa in kun yi godiya kan ni'ima da na baku zan ƙara muku, amma idan kuka butulce to lallai azabata tana da tsanani. Da haka mutum sau da yawa shi kansa zai tashi ni'ima daga wurinsa daga ɓangarensa ya tashe ta kamar tsuntsuwa domin ta koma ta faɗa a wani wurin daban da ba nasa ba, haida da mummunan tasarrufinsa. Inda a ce sun sada imani yanda Allah ya yi umarni, yanda da tufan na Allah ainihin suka yi umarni, ai da wannan ba ta same su ba, da Allah ya yarda da su, da sai ya zama ba ma wani bambanci tsakanin banu Isra'ila da banu Isma'il, ko ba haka ba? Domin duka asalin addini na annabi Ibrahim alayhis salam da ma duk wa'annan manzanni na banu Isra'ila suka zo da shi addinin musulunci ne dai, ai tauhidi ne, ai bautawa Allah ne, bin shari'ar Allah ne. To amma butulcin da suka yi, suka ki biyayya ga Allah madaukakin sarki ta hanyar imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ko kuma bijirewa manzannin ƙarshe-ƙarshe musamman annabi Isa alaihi salam, to su Yahudu kaga sun yi butulcin da in Allah ya ga cewa mashi'arsa lokaci yadda zai canza wannan, kuma dama abu ne da ya riga ya tsara shi tun azal ya canza wannan baiwar ta koma a ɓangaren banu Isma'il, ba abin mamaki ba ne. Allah yana da wannan dama, yana da iko ya yi wannan, ko babu wani abu na saɓo da ya sababta wannan. Mashi'ar Allah ne ya zaɓi wanda ya so. Allahu yastafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas. Allah yana zaɓar wanda ya so ya ga dacewarsa ainihin daga manzanni mutane daga mala'iku. Saboda haka lamari ne na Allah, ubangijinmu ne shi, ubangijinku ne. Yawwa, in ya so sai ya zaɓa daga cikinmu ko daga cikinku. Babu wani abu da zai sa hasada ta saka ku dan an aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikinmu ku ce ba za ku bi shi ba. Alhali aikin da muka yi namu ne, aikin da kuka yi naku ne. Wa nahnu lahu mukhlisun, kuma mu gare shi masu tsarkake addini ne a matsayinmu na musulmi, ba ma shirka, muna tsarkake addinin Allah, muna yin aiki anin dominsa sabanin ku. Saboda haka babu mamaki idan Allah ta'ala ya zaɓi manzo daga cikinmu. Aga wannan raddi ne wanda yake da ƙwari sosai, yake da ƙarfi a kansu dangane da da'awar da suke yi cewa har yanzu su ne a kan gaskiya, kuma su ne suke da ainihin wato suke da addini na asali. Allah yana tabbatar musu cewa sun bar asali ɗin da wannan hasada da suka nuna wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama suka ƙi musulunta. Am taquluna inna Ibrahima wa Isma'ila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbata kanu hudan aw nasara. Ko kuwa cewa kuke yi, ma'ana kuna cewa inna Ibrahima wa Isma'ila wa Ishaq, wato cewa Ibrahim da Isma'il wa Ishaq da Ishaq wa Yaqub da ɗansa Yaqub wal asbat da ƴaƴayen Yaqub alayhi salam kanu hudan aw nasara, kuna cewa sun zama Yahudawa ko Nasara. Abinda yasa kuka ce wato kunu hudan aw nasara ta tadu, kuna faɗin wannan? Kul ka ce musu a antum a'lamu amillah, ko ne kuka sani ko Allah, ko ka fi sani ko Allah? ai Allah alam Allah shine masani shi yafi kowa sanin abin da ya faru kuma abin da ya tabbata cewa annabi Ibrahim alaihi salam da ƴaƴayensa da jikokinsa duk da aka faɗa waɗannan musulunci suka yi ba yahudanci ko nasaranci ba ainihin da ku kuke a kansa yanzu lokacin za addinin na musulunci addinin na asali na Ibrahim da manzanni suka biyo shi baya ba ba shi kuke yi ba amma su addinin musulunci suka yi amma kuna cewa sun zama a bisa addinin yahudu yahuda suna faɗin wannan nasara ma suna faɗin haka to ka gaya musu cewa ku ne kuka san hakikanin abin da ya faru ko Allah ne ai Allah shine masanin abin da ya faru tun kafin abin da zai faru ya faru ya sani kuma ya san shi a lokacin da ya faru hakanan bayan faruwarsa shi ya san komai min al-azali ila al-abad saboda haka Allah ya tabbatar da cewa annabi Ibrahima da annabawan da suka biyo baya cikin zuriyarsa har kawowa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duka addinin musulunci addinin tauhidi suka yi babu wanda ya shirka babu wanda ya kira zuwa ga tarayyar Allah da waninsa amma yahudawa bayan sun karkatar da karantarwar at-taura nasara bayan sun bata karantarwar injila ai dukansu sun goce sun zame a barin karantarwar addinin musulunci ta asali to kaga danganta kansu da suke yi zuwa ga Ibrahima da Isma'il da sauran annabawa da suka shude wannan ba daidai bane kuma ba gaskiya bane Allah da ya san komai ya tabbatar da cewa ba daidai bane kuma shaidar Allah ita ce abin karba ba shaidar ku ba dan haka Allah ta'ala a wani wuri yake cewa ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman Ibrahim bai kasance ba yahude ba ko bai kasance ba nasari ba amma ya kasance ne musulmi wanda ya doro a bisa tafarki madaidaici wanda bai karkace a barin tafarkin Allah ba kuma bai zama cikin masu shirka ba wa man azlamu mimman katama shahadatan indahu min Allah kuma ma wane ne mafi zalunci mafi girman laifi fiye da wanda ya boye wata shaida da yake da ita ya boye wa mutane wannan shaidar shaidar da yake da ita din kuma min Allah daga Allah take ko shaida ce ta abin da ya faru tsakanin mutane in mutum ya boye gaskiya da ya sani ai yayi daidai yake da yayi shaidan zir yayi ba daidai ba to ina ga wanda ya san wata shaida cewa daga Allah ne Allah ta'ala ya ambata cikin littafansa at-taura da injila da waɗansu littafan cewa zai aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sifanta shi ya sifanta abin da duk zai sa a gane shi da al'ummarsa da littafin da zai zo da shi duk kun san wannan har ma kuna ba da labari kuna yin addu'a kafin ya bayyana amma kuka boye daga baya kuka yi tawili kuka ce akwai wannan din amma ba Muhammadu bane kamar da suka ce ba shi bane dan me saboda waɗannan manufofi nasu hasada girman kai sannan hubbu riyasa wal mal san shugabanci da kuma san dukiya to waɗannan abubuwan suka sa sai suka boye wannan shahadar waɗanda ba su san komai ba sai a ce musu kawai ba shi bane wanda suka san wani abu sai a ce musu a musu tawili wanda ba su san komai ba sai a ce musu ai ba shi bane waɗanda kuma suke da ɗan sanin wani abu sai a ce wato ma'ana sai a faɗi wani abu na tawili a ce yana can gaba yawa ko kuma annabi ne na larabawa kaɗai duk babu abin da ba su yi ba suka ɓoye wannan shaida da suka sani ai la ahada azlamu mimman katama hadhihi shahada huwa ya'rifuha babu wanda yafi zalunci fiye da wanda ya ɓoye wannan shaidar ta Allah akan gaskatar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama a matsayin manzon Allah ainihin na ƙarshen manzanci littafinsa Alƙur'ani kuma a matsayin littafi na ƙarshe daga littafin da Allah zai saukar da su nahnu almuslimuna am aw antum ahlul kitab mu musulmai ne muka ɓoye gaskiya ko ku ahlul kitab fi taurati aw al injil li ibrahim bil hanifiya a taura ko injila duka an yi bayani cewa annabi Ibrahim alaihi salam addinin musulunci shine addinin sa ai aqidatu tauhid yawa shine aqida ta tauhid wali muhammadin sallallahu alaihi wasallam bir risala kuma an tabbatar da bisharar cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah zai aiko shi aisu zakarallahu awsafahu inda Allah ta'ala ya ambata sifofinsa wa akhlaqahu da ma irin halayensa fi kutubihim a cikin littattafansu wa ghayyaruha wa baddaluha amma sai suka jirkita wa'annan sifofin da bayanan halayen da karantarwar suka canza su da waɗansu abubuwa daban to kaga wannan shine ghayar ha'inci ghayar koyi shaida ghayar ainihin wato rashin gaskiya saboda haka babu wani azzalimi sama da ainihin su yahudu kenan ahlul kitabi waɗanda suka san shaida da bayani daga Allah kuma san sani san sanar kafin bayyana annabi sallallahu alaihi wasallam falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi lokacin da abin da suka sani ya zo musu suka kafirce masa to wannan Allah ta shi yasa Allah ta'ala ya ce wa mallahu ghafilin amma ta'malun kuma amma Allah ba marabkani bane a barin abin da kuke aikatawa tahdidul lahum barazana ce wato gargadi ne gare su da haka duk wa'annan kame-kame nanata cewa su ne akan addini na gaskiya na asali addinin annabi Ibrahima to ana kakkaɓe wa'annan batutuwa ko dalilai na shubha da suke ta kawowa da hujjoji masu ƙarfi da salo da uslubi wanda yake gamsarwa cewa in dai gaskiyar da suke da'awa ita suke so bisa haƙiƙa to dole ne su bar dukkanin wani abu kame-kame da suke yi su dawo addinin musulunci su bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su karbi alqur'ani mai girma wanda in sun yi haka ne to sun sadar da abin da Allah ya umarni a sadar da shi na imani da addini addinin su yanzu ya zama daidai da addinin annabi Ibrahim alaihi salam da annabawa duka tun daga annabi Ibrahim alaihi salam har zuwa annabi Isa har a dangana kuma zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan kuma shine addini karbabbe a wurin Allah amman yabtani ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin wanda ya nemi wani addini ya irko da wani addini da ba musulunci ba Allah ba zai karba masa ba kuma a lahira zai zama cikin mai tabe masu tabewa to kaga kenan da yahudawan da nasara da kowa bayan aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wani abu da zai fitar da shi ya tsirar da shi sai riko da addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasa annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wani hadisi ingantacce yake cewa na rantse da Allah babu wanda zai ji labarin aiko ne daga yahudu ko nasara ko waɗansu daga cikin mushrikai kuma ya zama bai imani da abin da Allah ya aiko ne da shi ba ya mutu akan haka sai ya zama daga cikin yan jahannama to Allah ka tabbatar da mu akan wannan addini addinin gaskiya Allah ka tsare mu daga waɗannan halaye irin na ahlul kitab Allah ta'ala ya ce tilka ummatun
tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun
tilka ummatun ai waccan jama'a al'umma ce kad khalal al'umma da ta shude ta riga ta shude ai annabi Ibrahim alaihi salam da wanda ka ambata tare da shi na daga annabawa a cikin zuriyarsa tsawon wannan zamani to duka wayannan al'umma ce jama'a ce da ta riga ta shude lahama kasabat tana da sakamakon aikin da ta tattalin sa walakum ma kasabtum kuma kuna da sakamakon abin da kuka yi tattalin sa saboda haka abin da ake bukata kullun shine bawa ya mayar da hankali yayi aiki tsakaninsa da Allah kuma ya nemi yardar Allah kuma ya bi tafarki na gaskiya na Allah abin da zai sa ya tsira da kansa danganta kansa da wani mai nagarta duk inda ya kai in shi bai yi ba ba zai wadatar da shi ba kisa Allah ta'ala ya ce suna da ainihin ladan aikinsu, kuma kuna da ladan aikinku. Idan aikinku ya saba da nasu, to sakamakonku zai saba da nasu. Yanda aikin ya bambanta, to haka sakamakon zai bambanta. Kowa zai karɓi sakamako ne daidai da aikinsa. Saboda haka mutum ya ƙi aiki, ya yi saki na dafi cewa yana da alaƙa da wani mai ɗaukaka, wani mai daraja, halin kasancewarsa kuma shi bai yi wannan aikin na alhairi ba, ba zai wadatar da shi ba. Haka su ma Yahudu da Nasara, dangantakar su ko danganta kansu da suke yi da Annabi Ibrahim alayhi salam ko sauran annabawa kamar Annabi Musa alayhi salam ko Annabi Isa, duk wannan ba zai musu amfani ba sai sun bi hakikanin musuluncin da waɗannan annabawa suka zo da shi kuma suka karantar kuma suka aiwatar. Wala tusaluna amma kanu ya'malun, ko ba za a tambaye ku ba dangane da abin da suka kasance suna aikatawa. Maqasudi dai kada na baya wanda ya zo daga baya ya yi la'akari da aiki da wani magabacinsa ya yi, ko da yana da wata alaƙa da yake gani yana da shi da ita tsakaninsa da shi, in ba alaƙa ce ta koyi na gaskiya ba, to wannan an rabu. Idan aƙida ta raba, idan ɗa'a ta bambanta, to matsayi a wurin Allah kuma ya bambanta. Kowa zai karɓi sakamakonsa ne daidai da ɗa'arsa da imaninsa, ba da dangantuwa zuwa ga wani kawai Allah ta'ala ke karɓar wani ba. Allah ka tabbatar da mu akan tafarki madaidaici. Na'am, insha Allah.
سيقول الصفهاء من الناس ما ولياهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم.
Sannan summa bada'a fi sha'ani tahwilil qibla, san Allah subhanahu wa ta'ala ya soma bayani dangane da sha'anin canza ko juya al-qibla da aka yi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana fuskantar Ka'aba yana sallah shi da musulmai kafin hijira. Bayan da ya hijira, Allah ta'ala sai umarce shi da fuskanci Baitul Maqdisi watanni 16 ko 17. Sannan Allah ta'ala ya umarce shi da dawowa ya koma fuskantar al-qiblarsa ta farko, wacce ita ya fi gamsuwa da ita. To Allah ta'ala ya san cewa daga cikin irin kame-kame ainihin da su Yahudu za su yi da suka da kuma ɓoye gaskiya, to akwai wannan. Kada cewa an ce hatta al'amarin canza al-qibla ɗin akwai batunsa a cikin littafinsu, to amma dai tunda sun take gaskiya, wannan ɗin ma in ya faru ba za su yi shiru ba, kamar yadda ba su yi shiru ba a kan batutuwa da suka fi wannan girma da bayyana ba. To shi ne Allah ta'ala ya raddi a kan wannan abu da za su iya faɗa. tun kafin wato hakan ya auku, Allah ta'ala ya ce, sai kulu sufaha wa minan nas, da sannu wawaye jahilai daga cikin mutane wato za su faɗa. Ana nufin Yahudawa da mushrikai, da su ne ‘yan adawa, su ne waɗanda kullum jira fako suke, jira dako suke wani abu ya auku, wanda suke ganin wata dama ce, wata fursa ce da za su yi suka ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da addinin musulunci tun da san kibinsa. To za su ce, ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha. To wai menene ya juyar da su? Ya juyar da su a barin alƙiblar da da suke a kanta. Wato Annabi sallallahu alaihi wasallam da mu'minai suna fuskantar Baitul Maqdis suna sallah. To me yasa za su juya a barinta? Me yasa suna fuskantar Baitul Maqdis suna sallah, amma yanzu su canza su sake komawa wani waje, wato Ka'aba? Kullillahi al-mashriqu wal maghrib. Ka ce musu, ai mafita rana da mafadarta duka na Allah ne, wato dukkanin kusurwoyin duniya na Allah ne. Yana da dama, yana da haƙƙi, yana da iko ya yi umarni a fuskanci ko ina. Ba wanda ya isa cewa don me. Kuma in ma wani ya faɗi haka, to ya faɗa ba bisa haƙƙi ba, ya yi shishigi cikin lamarin Allah. Allah a cikin damarsa ne, a cikin ainihin haƙƙinsa ne ya yi haka. Inda Allah ta'ala ya so da sai ya ce, inda ya so ma sai ya ce kullum in za a yi sallah yau a fuskanci nan, gobe a fuskanci can, jibi a fuskanci ta haka, a yi ta jujjuyawa. Inda haka Allah ta'ala ya tsara ibadar, to muminai da Allah ya musu tawfiki za su yarda da haka, don sun san cewa ba kusurwoyin ake yi wa sallah ba. Ana yin sallah ne domin biyayya ga Allah. Fuskantar wata alƙibla da Allah ya ce a fuskanta ko ina ne, ɗa'a ce ga Allah, kuma wannan ita ce bauta, ita ce ubudiyya. Kaga ce babu damuwa, in yau Allah ya ce a fuskanci nan, gobe kuma ya ce a dawo a fuskanci can. Abinda dai ake bukata kawai saƙo ya zo daga Allah subhanahu wa ta'ala. Ya hadi man yasha'u ila siratin mustaqim, kuma Allah yana shiryar da wanda ya so, ya shiryar da shi zuwa ga tafarki madaidaici. Allah shiryar da mu, ma'ana wanda Allah ya shiryar da shi, shi ne wanda ke karɓar hukuncin na Allah. Ko ma ina Allah ta'ala ya ce a fuskanta dangane da alƙibla, dama kuma duk wani hukunci da Allah ta'ala ya saukar, to wanda Allah ya shiryar da shi sai ya karɓe shi. Ba zai yi jayayya ba, ba zai tirje ba, ba zai yi wani itiradi ba. Saboda haka suka game da wannan abu ne wanda ke bai dace ba, ko baya a mahallinsa, kuma shi ma wani nau'i ne na ha'inci da kuma ɓoye gaskiya da shishigi a cikin lamarin Allah. Kuma abu ne wanda ba zai taimaka wa waɗanda suka yi shi ba wajen kassara addinin nasa. Kuma hakan aka yi, sun gama duk waɗannan soke-soken, amma Allah ta'ala ya tabbatar da addininsa. Wa kazalika, kamar haka dai, inda muka shirya da ku musulmai, muka ainihin fahimci, kuka yi amanna da fuskantar alƙiblar da aka ainihin wato umarce ku da fuskanta. Sanda aka ce ku fuskanci Ka'aba, kun fuskanta. Aka ce ku fuskanci Baitul Maqdis, kun fuskanta. Aka ce ku dawo, kun dawo, kun fuskanci Ka'aba kuma, domin kuna kewayawa ne ainihin da ainihin umarnin Allah, cikin umarnin Allah. Biyayya ga Allah ita ce abin da kuke bi. Saboda haka ko ina aka ce ku fuskanta, Allah sai ya datar da ku kuna fuskanta. To kamar haka, ja'alnakum ummatan wasada, sai muka sanya ku al'umma mafificiya mai adalci. Al'umma mafificiya mai adalci yana daga cikin suwar kamanni na adalcinta da Allah ta'ala ya umarni gare ta. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila Ibrahima har zuwa Isma'il har zuwa ƙarshe ayoyin makaranta. Su Yahudu da Nasara, Ahlul Kitab, su sun rarrabe tsakanin manzanni, sun rarrabe tsakanin littattafai, sun imani da wasu, ba su imani da wasu ba. Amma musulmai a ƙarƙashin ko kuma a jagorancin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun imani da manzanni duka da littattafai duka, to haka ma sun imani da ainihin shari'o'i duka duk abinda Allah ya saukar ciki har da juya alƙibla. Don haka Allah ta'ala sai ya sanya wannan al'umma ta zama al'umma mafificiya, kuma al'umma adila, wace hatta ranar tashin kiyama ita za ta yi shaida ainihin tsakanin annabawa da al'ummomi, kamar yadda ruwayan hadisi suka tabbatar. Zai ta kunu shuhada alan nas, don ku zamanto shaidu a kan mutane ranar tashin kiyama. Anna rusulahum ballagatuhum, cewa manzanninsu sun isan musu da saƙo. Ya inganta a hadisi wanda Bukhari ya rawaito daga Abu Sa'id al-Khudri, ya cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a kirayi annabi Nuhu alaihi salam, Allah zai kira shi ranar alkiyama. Allah ta'ala ya ce, sai Nuhu ya ce, ina amsa kiranka ya Ubangiji, kuma ina girmama ka, ina ƙara girmama ka, ko ina neman taimakonka ƙari kan neman taimakonka ya Ubangiji. Sai ce masa, shin ka isar da saƙo da na aike ka da shi? Sai ce, eh. Sai ce wa al'ummarsa, ya isa, shin ya isan muku da saƙo kuwa? Sai su ce, mu ba wani mai gargaɗi da ya zo mana. Ka duba irin wannan, mu ba wani mai gargaɗi da ya zo mana. Kaga dai Allah ta'ala ya bamu labari cewa walaqad arsalna nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfa sanatin illa 50 aama fa akhazahum at-tufan wa hum zalimun. Allah ya tabbatar cewa shekara 1,050 yayi, amma suka ce ba wanda ya zo musu. To sai Allah ta'ala ya ce masa, wa zai ma shaida? To sai ya ce, Muhammad da al'ummarsa. To sai ku yi shaida. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, ku al'ummata za ku yi shaida cewa ya isar da saƙo. Ina muka samu bayanai da za mu iya ba da shaida da su? Alƙur'ani mai girma, ko? Alƙur'ani ya ba mu labari a wurare da yawa cewa Allah ya aiko walaqad arsalna nuhan ila qaumihi kaza kaza kaza. An yi bayani duk abin da ya faru, musamman ka duba kamar suratul Hud, inda Allah ta'ala ya bayani bi tafsil abin da ya faru tsakanin annabi Nuhu alaihi salam da mutanensa, har Allah ta'ala ya dilmayar da su ya halakar da su. Kuma wannan shi ne ainihin saninmu, sani wanda babu kofanto cikinsa da za mu ainihin dogara da shi wajen ba da wannan shaida. To shi ne Allah ta'ala zai ba da dama ga al'umman nan ta yi shaida ga annabi Nuhu alaihi salam da sauran annabawa. Ya ce wannan shi ne ma'anar wa kazalika ja'alnakum ummatan wasadan litakunu shuhada 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaykum shahida. Haka nan za mu sanya ku zamanto shaidu a kan mutane, kuma shi manzo, maza Allah ya zama mai shaida a kanku kan cewa ya isan muku da saƙo. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha, kuma ba mu sanya al-qiblar da da kake a kanta ba, wato Ka'aba. Ai da can Ka'aba dama ita ce al-qiblar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. To mu kasance ba mu sanya wannan al-qiblar ba, juyawa izuwa gare ta, wato ma'ana a koma izuwa gare ta bayan wa'annan watanni 16 ko 17 da annabi sallallahu alaihi wasallama da al'umma suka yi suna fuskantar Baitul Maqdis dan jan hankalin ahlul kitabi, ko wannan zai dan rage zafin adawa da ke tsakaninsu da shi su karkato izuwa ga musulunci. Amma dai wannan din a bisa ainihin al'amarinsu ko sha'aninsu na bushewar zukata da mutunci, wannan bai tasiri ba. Allah ta'ala ya ce ba mu sanya dawowarka izuwa ga dama alƙiblarka ba. Ai ba yanzu ne aka fara ko aka tsiro da fuskantar Ka'aba ba, dama alƙiblarsu ce. Shi yasa ya ce ba mu sanya alƙiblarka ta da ɗin da kake a kanta ba dawowa izuwa gare ta bayan kallon Baitul Maqdis illa lina alama man yattabi'ur rasul, sai domin mu bayyanar da a zahiri wane ne zai bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wane ne zai tirje. Wanda ya gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yarda da sahihancin wannan tahawili, wannan canza ainihin alƙibla, wannan mumini ne wanda ya yarda da ya bi Allah kuma ya bi saƙo da ya zo daga wurin Allah a koda yaushe, ya zama ainihin mumini mai gaskatawa mimman yanqalibu ala aqibaihi, da kuma wanda daga wanda kuma zai birkice a bisa digadigansa ya koma izuwa ga kafirci, yarji'u ila al-kufri shakkan fi din, wanda zai koma izuwa ga kafirci domin kokwanto cikin addini. Wa zanna anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama fi hayratin min amri, da kuma zaton cewa wai annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin wato rudani yake cikin al'amarinsa, shi ma ba yi da wani tabbas a cikin lamarin, ko kuma yana yawo da hankalin mabiyansa kamar yadda Yahudawa suke cewa. wa qaddartar da lidalika jama'atu wadansu ma har ridda suka yi Allah ke yashe mu daga ridda wato saboda wannan kace haba yau a ce wannan gobe a ce wancan kuma suka da yahudawa suka yi akan nasu wato canza hukunce hukunce na shari'a kamar da aka yi bayani a baya to mu'minai sun san cewa Allah yana da dama ya canza hukunci kamar juya alqibla ko wani sa haƙƙin sa ne waɗanda ba su da imani kuma to suna fassara wannan da abinda ransu yake so ko kuma da wata shubha da shedan ya jefa a cikin zukatansu saboda rashin ingancin imanin su wa in kanat lakabiratan kuma lalle yanda al'amarin yake ɗan ɗan mukaffafa ce daga sakila wato wa innahu yanda al'amarin yake kanat lakabiratan wannan juyar da alqibla din wato daga baitul maqdis a koma ka'aba wani babban sha'ani ne al'amari ne mai nauyi akan mutane sai fa illa allazina hadallah sai ga wanda Allah ya shiryar da su al'amarin mai sauki ne innahu la yasirun ala man yasarahu Allah ta'ala abu ne mai sauki ga wanda Allah ya sauƙawa domin sauki shine in har mutun ya gamsu cewa addinin nan Allah yake bi ba Allah yake bauta ko ba haka ba shi ba wani na Allah Allah ne ubangiji wanda ake bauta masa kuma shari'ar ake bi kuma yayi imani da risala ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai sako ya zo masa daga Allah cewa Allah madaukakin sarki ya saukar da wahayi cewa a juya daga gufara zuwa gufara shikenan bai da wata shakka bai da wani kokonto ko wata tarjiya sai yayi biyayya kuma dai masaili yanzu misali masaloli na sabani a cikin addini kowa ya sani cewa ingancin dalili a shine madogara a cikin addini ko ba haka ba matakan dalili ya inganta dadewa ana yin wani abu ko yawan mutanen da suke fadar wani abu suke aikatawa wannan duka ba zai sa ya zamanto wai ba za a canza daga wannan yanayi ko wannan hali zuwa wancan ba ingancin dalili ne kawai da haka duk wanda Allah ya sa yana a bisa tafarki madaidaici yana bisa istiqama da zar dalili ya inganta sai ya canza ya daga wani abu da yake akai in fatawa ce sai ya canza ya koma ani ya gyara al'amarin sa in shine kan kuskure sai ya gyara in wani sani akan dai sai ya bi shi to amma wanda babu ainin istiqama babu tsoron Allah babu shari'a a tattare da shi to sai ya dinga kame-kame ta yaya za a dinga yawo da hankalin mutane ta yaya za a dinga cewa kaza idan me wato kenan manya da suka yi kaza wato kenan kaza an ce ma ana bata duk wannan ba sun ka bar shi kawai muhimmin abu a wurin ka shine gaskiya ta bayyana Allah ya bayyana da gaskiya sai kai riko da ita wannan shine alamar shari'a abinda ya riga ya shude kuma wannan Allah ta'ala shi ya barwa kansa sani kuma yayi wa mutane uzuri yayin da suka yi wani abu bisa rashin sani ko kuskure amma dogewa akan bata wannan shine rashin shari'a saboda haka lamari ne mai girma sai ga waɗanda Allah ya shiryar da su kuma kana Allahu ladhi ya imanukum kuma Allah ba zai watsi da sallar da kuka yi ba kafin a canza alqibla wasu sun yi tambaya ne cewa to idan aka ce yanzu an canza alqibla to sallolin da aka yi fa waɗanda suka mutu ba su ba amma canza alqibla fa ya za a yi to ai jiya nan ko sallar dazu misali da aka yi kafin a canza ai tunda ba a riga an canza ba ai wannan kaida umarnin Allah aka yi ko ba haka ba ya inganta a hadisi cewa wani cikin sahabbai ya yi sallar la'asar sai ya bar masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya je wani wuri su suna sallah ba san an canza alqibla ba sai ya faɗa musu cewa ai an canza alqibla sai suka gyara sallah suka gyara tsayuwa suka koma suna fuskantar ainihin alqibla a wata riwayar an ce wannan ya faru irinsa kuma an samu mutane a Quba suna sallar asuba wani ya ce musu ai cikin daren jiya an saukar da aya an canza alqibla su ma basu bari ma sun salla ne ba sai suka gyara tsayuwa suka koma suka fuskanci alqibla saboda me saboda suna bisa shari'a na cewa sako in yazo daga Allah ya zo daga manzon Allah shikenan gaskiya ta zo canji ya tabbata ba su da wani kokonto a ciki a salloli da aka yi kuma kafin nan wanda yake raye da wanda ya mutu duka tunda bisa umarni aka yi shikenan ko ba haka ba kamar da Imam Malik yake faɗa ne a cikin muwatta wanda ya salla da taimama da wanda ya salla da alwala kowansu salla ya yi kuma bisa umarnin Allah wanda ke da lafiya da yalwar ruwa ya yi salla da ainihin umarnin Allah ya yi alwala ko ba haka ba ko wanka wanda babu ruwan alwala a tattare da shi ko bai da lafiyar amfani da shi aka ce ya yi taimama kenan kowa ya yi biyayya ne ga Allah kuma ya yi abin da zai iya da haka ba wanda zai ce tasa ta fita wani, don haka abinda aka yi shi bisa umarnin Allah, Allah ba zai watsi da shi ba. Inna Allaha bin-nasi la-ra'ufur rahim, lallai Allah dangane da mutane masu imani waɗanda da zarar hukunci ya zo daga Allah suke yarda su aiwatar, da ra'ufur rahim mai jin ƙai ne kuma mai rahama ne. Saboda haka ayyukansu da suka gabata ba zai wofintar da su ba. Abinda zai ɓata aiki shi ne bayan bayyanar gaskiya a ɗore kuma a doge a kan jayayya, amma wanda ya sadar da biyayya ko da bisa kuskure mutum yake a da, ainihin gaskiya ta bayyana a gare shi ya gyara, Allah zai gyara masa bayan ya masa afuwa, ballantana wanda dama bisa umarni yake. To muna roƙon Allah madaukakin sarki ya saka mu daga a cikin bayinsa shiryayyu waɗanda har kullum suke ƙoƙarin tabbatar da ubudiyyarsu ga Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar biyayya ga abin duk da ya tabbata na hukuncinsa, a littafinsa da sunnar manzonsa sallallahu alaihi wasallam. Allah ya saka zukatanmu da hasken shari'a na Alƙur'ani da sunna. Daga nan za mu kwana insha Allah, Allah ya mana afuwa. Rabbana atina fid dunya hasanatan fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر لا إله إلا أنت. أسألك اللهم عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا قادر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.